نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا شوغابان تارو دا شوغابان ونن قنجياتا إيمان دا شوغابان ونن أسبتي دا سوران من ين بايكي من ين لكتوشي من ين مالمي da sauran ƴan uwana dalibai mahalatta da ma'aikata jinya na wannan kungiya da suke wannan wuri, sauran jama'ar gari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya bamu wannan cikakkiyar damar na mu haɗu a wannan wuri a wannan safiya mai albarka ta Lahadi. Yau muna 18 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444, kuma wanda yake shi ya zo daidai da tara ne ko tara ga watan hudu miladiya ta 2023. Muna yi masa godiya marar iyaka da ya ba mu wannan dama muka samu wannan haduwa a irin wannan wuri domin tattauna al'amarin da ya shafi rayuwarmu da addininmu da zamantakewarmu da irin gudunmawa da ya kamata mu yi wa kanmu, mu yi wa addininmu, mu yi wa al'ummarmu. Wannan taro wanda aka samu haɗin gwiwa tsakanin Islamic Medical Association of Nigeria, Iman, da kuma Ahlul Khair organization da suka hada wannan taro a wannan guri domin tattauna matashiya wadda take cewa neman aljanna cikin aikin jinya matsayin halaye na gari. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman ma idan muka lila akari da cewa harkar lafiya wadda Bahaushe yake cewa uwar jiki abu ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam. Kamar yadda musulunci ya zo da kula da zuciya ta fuskar addini da kokarin gyara zuciya zukata su zanto masu tsoron Allah, to haka nan musulunci har ila yau ya zo da kula da rayuwar dan adam. Zama dan adam haɗi ne tsakanin wannan bangarori guda biyu, bangaren lafiyarsa da gangan jikinsa da kuma bangaren zuciyarsa da addininsa. Musulunci ya hada waɗannan abubuwa duka. Aikin jinya da taimakawa mutane ta wannan bangare ba ƙaramin falala yake da shi addinin musulunci ba, abu ne mai tarihi kwarai da gaske, kuma abu ne da addinin musulunci ya jinjina ma duk wanda yake cikin irin wannan aiki. Allah subhanahu wata'ala yana cewa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a, wanda duk yayi sanadiyar rayuwar wani dan adam kamar yayi sanadiyar rayuwar mutane ne gaba daya. Saboda haka kaga ashe ba karamin lada ne yake tattare da wannan ba. Alqur'ani cike yake da bayanin abin da ya shafi kiwon lafiya. Alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sun suka fara sanya asasi a tarihin musulunci, ina nufin tarihin wannan al'umma, kan abin da ya shafi bangaren kiwon lafiya. Kiwon lafiya a matsayinsa na kiwon lafiya wani abu ne wanda yake tare da dan adam tun saukowarsa bayan ƙasa. To amma in muna magana tarihin musulunci daga farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau, musulunci ya bama wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske. Alqur'ani ya yi ishara zuwa ga kula da lafiya da abin da zai kare wato lafiyar jikin dan adam. Allah subhanahu wata'ala ya sanya alqur'ani shi karan kansa wani abu ne da za a iya amfani da shi bayan wanke zukata a kuma samu lafiya ta gangan jiki ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifaa'un lima fis sudur da kuma waraka ga cututtukan da suke cikin kiraza wato cutar munafici cutar kafirci cutar shirka cutar riya da duk wata cutar da take iya da baibaye zuciya ta hana samun wannan zuciya samun tsira. Alqur'ani ya zo ya bada waraka ta wannan bangaren. Haka nan Allah yana cewa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Muna saukar da abin da yake waraka ne daga cikin alqur'ani. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Kace alqur'ani shiriya ce kuma waraka ce ga mutanen da suke mu'minai. Alqur'ani ya ishara zuwa ga wasu abubuwa waɗanda suke taimakawa lafiyar dan adam da gangar jikinsa da garkuwar jikinsa kamar abin da ya shafi zuma da Allah subhanahu wataala yake cewa yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Daga cikin zuma ne kudan zuma ne wani abin sha mai launi daban-daban yake fita wanda a cikinsa akwai waraka akwai waraka ga mutane. Za mu ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hadisai da dama ya nuna mahimmancin lafiya da kiwon lafiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Hadisi sahihi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi daga Abdullah ibn Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar mata da magani. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Wato duk wanda ya bincike akan kowace irin cuta to zai iya kaiwa ga sanin maganinta. Rashin bincike akan ta shi zai hana a samu waraka daga wannan cuta ko a samu maganinta. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa likulli da'in dawa. Kowace cuta tana da magani. Fa idza usiba dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'a ko asaba dawa'ud da bara'a bi idhnillah. Duk sanda cutar magani ya dace da cutar da ake fama da ita to sai kaga mara lafiya ya samu waraka da izinin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wasu abubuwa waɗanda suke taimakawa garkuwar dan adam, suke taimakawa jikin dan adam, kuma suke taimakawa a samu waraka daga wasu cututtuka kamar ruwan zanzam da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Wato ruwan zanzam abu ne wanda yake sa a samu wato yake zama kamar sinadari na abinci a jikin mutum, sannan kuma yake zama abinda zai taimaka masa ya samu waraka daga cutar da ke cikinsa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna habbatus sauda. Habbatus sauda cewa ita ma wani sinadari ne wanda yake amfani a jikin mutum don ya samu masa da lafiya. Annabi yana cewa fil habbatis sauda shifaa'un min kulli da'in illa as-sam. Wato a cikin habbatus sauda akwai waraka daga kowace irin cuta in ba cutar mutuwa ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa shi ma ya nuna muhimmancin kula da lafiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin kaho a jikinsa, ya kasance yana yin kaho kuma akan yi masa kaho ya biya wanda ya masa kaho din. Ya kasance yana cewa in kana fi shay'in min adwiyatikum khairun fa fi sharqati mahjamin aw sharbati aslin asalin aw ladhati nari wa ana la uhibbu an aktawiya bin nar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in akwai wani alkhairi cikin magungunan ku to ba kamar abin da ya shafi kaho da kuma abin da ya shafi zuma da kuma abin da ya shafi lalas. Yake cewa amma ni ba na son yin lalas tare da ni, lalas da wuta ake yin sa kamar sakiya. Yace to amma ni ba na son wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin harkar kula da lafiya kwarai da gaske a cikin hadisansa daban-daban. annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Muslim ya ruwaito annabi yana cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kulli khair mu'mini karfa yafi wato alkhairi kuma yafi soyuwa a wurin Allah fiye da mu'minin da yake da rauni duk da cewa dukan su sun tattare alkhairi kowanne akwai alkhairi tare da shi amma wanda yake da cikakkiyar lafiya yake da kazar-kazar yana iya kai komo yana iya yin abubuwa da dama saboda karfin jiki da Allah ya bashi da lafiya to wannan Allah ya fi son sa fiye da wanda yake da rauni wato jikin sa yake da rauni ba sai da za a samu lafiyayyen jiki kakkarfa sai idan akwai cikakkiyar lafiya a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da yaran nan ƴan mata guda biyu take cewa inna khaira man istajarta alqawiyyu lamin fiyayyen wanda ka dauke shi aiki shine kakkarfa kuma mai amana to duk wanda yana nuna maka muhimmancin abin da ya shafi kiwon lafiya a tarihin addinin musulunci don haka addinin musulunci wato ba a baya yake ba wajen kula da lafiya kusan zaka iya samu ma a tarihin ci gaba da aka samu na duniya kusan kana iya cewa hatta ilimin likitanci na zamani a yanzu an gina shi ne akan abinda malamai musulmi suka fara bincikowa suka assasa kusan duka akan wannan ne aka gina ilimin zamani na yanzu na likitanci kaga ashe al'ummar musulmi ba ita ce a baya ba sai dai ita da ta koma baya amma asali su suka jagoranci dukkan wani abu da ya shafi ci gaba a wannan abin nan a harkar magani a harkar kiwon lafiya da sauransu ya taba karantawa cewa har zuwa wato karni na 18 18th century har wannan lokaci kasashen turai musamman Faransa suna amfani da littafin At-Tibb na Ibn Sina wanda kuma asali ya taso cikin al'ummar musulmi kuma cikin su yayi karance-karancen sa yayi rubuce-rubucen sa da harshen Larabci amma har zuwa wannan lokaci ba a samu waɗanda suka mai wato gurbin sa ba a kasashen yamma sukan je kasashen musulmi kamar Andalus a da can da Egypt suna karatu abin da ya shafi harkar lafiya da harkar likitanci da sauransu a gurin malamai na musulmi saboda kiwon jinya da abin da ya shafi lafiya wani abu ne wanda yake da tushe kwarai da gaske da tarihi mai zurfi a tafiyar addinin musulunci don haka duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan fage na kokarin samarwa da ƴan uwansa kyakkyawan yanayi da kuma lafiyar jiki babu shakka wannan aiki ne ba kankani ba aiki ne mai muhimmanci duk wani aikin da zaka yi ka amfani wani da cikin ƴan uwanka abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske to ballantana kuma aikin da zai taimaka masa wajen kiyaye lafiyarsa wajen ci gaba da samun walwala da kazar-kazar a al'amuransa na yau da gobe kaga babu shakka wannan amfaninsa wato a gurin Allah subhanahu wataala ba kaɗan ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi anfa'uhum linnas fiyayyen mutane ko wanda ya fi alkhairi shi ne wanda ya fi kowa amfani babu shakka ma'aikatan jinya a kowane lokaci suna daga na gaba-gaba wajen samarwa da mutane abinda suke bukata dan adam baya bukatar wani abu baya ga addininsa sama da lafiyarsa ita ce jigo wanda akan sani ma addinin nasu yake ginuwa za mu ga da dama daga cikin al'amura na addini akan yi wa mara lafiya rangwame a kansu a ce an dauke masa an yafe masa an sassauta masa wanda yake nuna cewa shi kansa addinin ba zai iya tsayawa dukansa ba tare da mutum sai in yana da lafiya to kuma wanda zai taimaka maka ka samu wannan lafiya shine ma'aikacin lafiya sa'un likita ne ko kuma ma'aikatan jinya ne ko ma waɗanda suke ba cikin waɗannan layukan bi ba amma kuma suna tare da masu aikin jinya masu aikin lafiya babu shakka waɗannan suna daga cikin wanda suka fi kowa amfani ga rayuwar ɗan adam za su taimaka masa wajen harkar rayuwarsa za su taimaka masa wajen harkar addininsa to kuma idan abin kuma ya zo ya haɗu da wato kyakkyawar aƙida mutum ya zanto yana da kyakkyawar aƙida yana da kyakkyawan nishi ya shiga cikin aikin ba don komai ba sai don ya samu wato wani tagomashi daga Allah subhanahu wataala saboda haka bai kasance ya shige shi kawai da niyyar ya samu kuɗi ba ko ya samu aiki ne a'a yana da wata manufa sai ya samu yardar Allah subhanahu wataala saboda haka kaga ashe shi yafi kamata yafi damuwa kwarai da gaske wajen ya san me ya kamata ya kasance kuma ina ya kamata ya zanto a wannan zama insha Allah za mu ishara zuwa ga wasu abubuwa muhimmai wanda na san duk wani musulmi ba zai zanto bai san su ba sai dai kawai a ƙara tuna masa a ƙara jawo hankalinsa akan waɗannan abubuwa domin ya fahimci matsayin da yake kai kuma ya gane muhimmancin abin da yake yi kada ya dauka abin da yake yi din nan kawai harka ce ta duniya anan za a yi ta ƙare a ya fahimci cewa wani abu ne wanda shi karan kansa wani yanki ne na addininsa idan ya kiyaye shi to addininsa ya kiyaye na farko dole ma'aikacin da zai yi harkar lafiya ko harkar jinya kamar kowane irin aiki da mutum zai yi ya zanto akwai ikhlasi a ciki ya zanto ya sanya Allah subhanahu wataala shi kadai a zuciyarsa ya zama dan Allah yake dan neman yardar Allah yake dan ya samu matsayi a gurin Allah yake wanda shi ne ikhlasi a kansa aka gina komai mun sani cewa rayuwar musulmi gaba ɗayan ta kaco kan duka wani motsi tashin dan adam musulmi da wani faɗi tashin sa ibada ce ba wai kawai sallah azumi zakka karatu alqur'ani zikiri tasbihi kadai shine ibada ba wannan wasu bangarori ne na ibada amma duka wani motsin dan adam ana so ya gina shi akan neman yarda Allah to sai rikide ya zama ibada wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace inna salati lalle sallata wa nusuki qul inna salati wa nusuki da kuma yankan da nake yi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati da rayuwa ta da mutuwa ta aka ce da rayuwa da mutuwa ma'ana gaba ɗayan rayuwarka har zuwa mutuwarka lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halitta to kaga ashe da rayuwar dan adam ka cokam ya kamata ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala ko menene yake da zato yana yi ne dan Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala ya halicce shi ne domin ya zanto mai bautar sa to in ka takaita bauta a cikin masallaci kadai ko lokacin da mutum ya daudar duma ya tabbata sallaci lokacin da yake cikin bauta to zai zanto rayuwar dan adam mafiya yawancin lokusan ta ba bauta yake ba kenan wanda kaga wanda ya saba da abin da Allah subhanahu wataala ya ce وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله ce dan dan adam ya bauta wa Allah Allah yayin shi ashe kaga abinda wanda yake nufi shine dukkan wani motsin sa da dukkan wani faɗi tashin sa kowane irin aiki yake yi ya kawo Allah subhanahu wataala a zuciyarsa sai wannan aikin ya zama dan Allah Allah subhanahu wataala yayi umarni da ikhlasi a wurare daban-daban a cikin alqur'ani wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din ala lillahi ad-dinul khalis qul illaha a'budu mukhlisan lahu dini ayoyi daban-daban wanda suka ja hankalin dan adam zuwa ya zanto mai ikhlasi bai yi dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dukkan ayyuka suna tabbata da niyya ne kuma kowane mutum yana samun sakamakon abin da ya niyyata saboda ka duk abin da kai niyya shi zaka ga sakamakon sa a musulunci kamar yadda muka ce dukkan ayyukan mubahat abubuwan da suke halal ne ba wai an sa su cikin rukunin sallah ko rukunin nafilu ba amma kuma an halatta maka su kamar neman abinci kamar kaje wa kace abinci kaje bacci ka kwanta kai bacci to waɗannan abubuwa duka in ka tsarkake zuciyarka ya zanto kai su da kyakkyawan manufa dan Allah to sai su rikide su kuma ibada haka musulunci ya nuna mana duk wani abin da asali ko da dan adam yana yin sa dan buƙatar jikinsa ce buƙatar sa ce amma in ya dauke su da kyakkyawar manufa kuma yana yin su dan su taimaka masa kan wani abu da Allah yake so to Allah yana juyar da waɗannan abubuwa su koma su zama ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqa wato mutum ya ciyar da iyalansa ciyar da matarsa da ƴaƴansa idan yayi wannan dan Allah to sadaka yake wato kamar ya dauki dukiyarsa ne ya bama wasu dan Allah dan ya taimaka musu to haka nan ciyar da iyalanka ma duk da cewa an san wannan wani abu ne na ɗabi'a na jibilla hatta dabbobi suna yin wannan dabba tana kawo ta abinci to amma kai musulmi idan kai abin da kyakkyawar niyya cewa kana yi ne dan ubangiji subhanahu wataala ya ce kai kuma kana son ka samu lada to ubangiji zai baka lada akan wannan wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da yake kwance bayan da lafiya yake cewa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zadatta biha darajatan wa rif'a hatta al-luqma tarfa'uha ila fibratika maiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas duk wani abunda zaka ciyar duk wani abunda zaka ciyar dan Allah to zaka ƙara samun daukakar daraja da matsayi a wurin Allah hatta lomar da zaka kai bakin matarka hatta mutum ya dauki loma ya sawa matarsa a baki indai zai sa Allah a zuciyarsa kuma yayi wannan ne domin ya yarda Allah to wani abu zai koma ya zama ibada Mu'az ibn Jabal yana gaya wa Abu Musa al-Ash'ari wata rana da suke tattaunawa an san Mu'az ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su Yaman domin su je su karantar da mutane tauhidi to a wannan lokaci suka hadu shine Abu Mu'az ibn Jabal yake cewa Abu Musa al-Ash'ari inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati nakan nemi lada a cikin bacci na kamar yadda nake samu nake neman lada a cikin tsayuwar dare wato baccin da nake kwantawa in yi nakan yi shi da niyyar Allah subhanahu wataala ya bani lada da wannan baccin saboda zan samu karfi da kuzari in tashi in yi wani abu mai kyau to haka nan nake ganin wato neman lada a cikin sa kamar yadda nake ganin neman lada a cikin qiyamul layli to wannan abu muhimmi ne kwarai da gaske ga dukkan wani wanda zai fuskanci wannan aiki gagarumi wanda yake da alaka da rayuwar duk wani mai rai ita shine aikin lafiya ya zanto ya shiga abin da kyakkyawar niyya kuma ya sa Allah a zuciyarsa ko menene yake yi zai ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya kara masa matsayi a gurin sa ya dauka darajarsa kuma zai samu dimbin lada a cikin ma'aunin sa ranar gobe kiyama a sanadiyar wannan aikin wanda shine yake tallafa rayuwarsa sanna abu na biyu wanda shi ba muhimmi ne shine at-taqwa kiyaye dokar Allah kiyaye dokokin Allah a cikin abin da mutum yake yi ajiya mun yi lacca mun fada akan takawa da abin da take nufi da irin alfanan ta ga rayuwar dan adam da rayuwar musulmi don haka takawa din nan ita ce za ta zama mutum garkuwa a cikin duk ayyukan da yake yi Allah yana cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wasiyar Allah ce subhanahu wataala ga dukkan wato al'ummomi da suka gabata da wannan al'umma Allah ce hakika mun wasiya zuwa ga waɗanda muka ba wa littafi gabaninku ko ma mun muku wasiya anittaqullah cewa ku yi taqwa ku kiyaye dokokin Allah ana son ka zama mai taqwa kuma ka zama cikin kungiyar manyan masu taqwa da zanto duk inda harkar taqwa take kana ciki duk wata harka da aka sa Allah a ciki kuma ake tsare dokokin Allah to ka abaka baya Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kai waɗanda suka yi imani ku yi taqwa ku kiyaye dokokin Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya da zanto duk inda ake tafiya akan gaskiya kana tare da wannan tafiyar kuma zaka tallafa mata wannan taqwa idan mutum yana da ita a cikin ayyukansa da jinya shi zai sa shi ya kiyaye dukkan wani abin da bai dace ba a cikin wannan aiki daga ciki shine daga cikin abubuwan da ya kamata taqwa ta zama shamaki tsakanin mai aikin jinya sawa'un mai aikin lafiya sawa'un ma'aikacin jinya ne ko likita ne ya zanto ba zai gabaci duk aikata abin da bai san kansa ba duk abin da bai iya ba zai yi ba saboda sanin irin hadarin da yake cikin wannan dukkan wani abu da zai taso baka da ilimi akan sa sawa'un abin da ya shafi magani ne ko aiki ne to kada ka kuskura ka sa hannunka a cikin wannan aikin ko ka gabata da yin sa domin yin haka zai iya jawo maka matsala a cikin rayuwarka zai iya jawo maka matsala tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tatabbaba wa la ya'lamu minhu tibbun fa huwa dhani duk wanda ya shiga harkar lafiya kiwon lafiya har ba ya da ilimin wannan amma kuma ya zake to duk wani abin da zai faru na tsautsayi sai ya biya saboda haka idan aka rasa rai to sai ya biya diyya sai ya biya diyyar abin nan in aka rasa wata gaba ta jiki to sai ya biya diyyar wannan malamai duk sun yi magana akan wannan a cikin littafin su kamar ibn qayyim a cikin zadul ma'ad da tafawwudu duk sun yi magana akan wannan cewa wanda duk ba a san shi da kwarewa a cikin harkar lafiya ba kuma ya zake yayi wani abu da har aka samu akasi aka samu tsotsayi to babu shakka zai biya abinda aka samu kuma tsakaninsa da Allah sai dai istighfari domin yayi abinda Ubangiji subhanahu wataala bai yarje masa ba tsoron Allah shi zai hana wato likita wato ya kiyada ya bata irin dokokin da wannan sana'ar tashi ta gindaya masa daga cikin dokokin da sana'arsa ta gindaya masa shine dukkan wani abu na magani ba zai amfani da shi ba sai bayan an tabbatar da cewa wannan abu yana da kyau ba zai zama kawai dan koran kamfanoni da suke shigo da magunguna ba idan to kowane kamfani ko kowane dealer magani yana iya zuwa ya same shi su yi negotiation akan cewa zai rika rubutawa marasa lafiya maganin su shi kuma zai rika bashi wani kasu mai tsoron Allah ba zai yi wannan ba mai takawa ba zai yi wannan ba domin ya san cewa a doka ba haka kawai ake rubuta magani a ba mara lafiya ba ya zanto marasa lafiya da suke zuwa hannunka kawai sun zama yan gwaji ne ana gwada magungunan da ake kawowa a kansu in an yi nasara shikenan ba idan nasara ba su ta shafa to duk mutumin da yake da takawa tare da shi a cikin wannan aiki ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda da wannan ba sannan kuma zai kula da kiyaye dokokin shari'a na musulunci da tungin da ya masa a cikin aikin sa bakin gurgudu duk wani abin da bai zama masa larura ba zai yi shi ba akan iya kawo likita mace a ce duba ta saboda babu wata mace da za ta iya duba ta a gurin shine mai duba ta to ya san cewa akwai dokoki na shari'a da tungin da ya masa an san cewa akwai ka'idar ad-darurat fi bil mahzurat dukkan wani abu na larura yakan halatta abinda a shari'ance ma ba a yadda da shi ba kamar yadda aka halatta wa mutum ya ci bushe yayin da ya rasa abinda zai ci kuma rayuwar shi tana cikin hadari aka halatta masa a cikin ya ci bushe to amma wannan ka'ida tana da wata ka'ida kuma da ta yi mata da baibai shine ad-darurat tuqaddaru bi qadariha duk wata larura kuma ana yin tagwargwadon buƙatar larurar ba a wuce inda larurar ta aje saboda ka in mara lafiya ci a gaban sa ko kuma mace ce mara lafiya namiji a tare da ita to ba za ta taba masa inda bai kamata taba ba in ma tabawar ne za ta taba da safa ko ya taba da safa shi yafi akan ya taba da hannunsa na san wannan yana daga cikin maka'idoji na aikin jinya saboda gudun kada ya jiga kuma wata cutar da ake iya dauka ta hanyar taba jiki da jiki to sannan kuma ya kasance akwai wata kila inda ba sai ya taba ba sai ya ma kalla ba to yi kokari ya kiyaye ganinsa akan waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai maza da mata cewa kowa ya rike ganinsa kullul mu'minina yaghuddu min absari kullul mu'minati yaghudduna min absarihinna saboda kowa an umarce shi da wannan to zato in wata larura ta kama har zai yi wa namiji zai yi wa mace wato aikin jinya to ya san cewa akwai abinda iya abinda ya kamata yayi shine iya abinda larura ta hukunta masa ma'aikata maza da mata da suke aiki a gurin aikin jinya su guji keɓanta da juna bai halatta miji namiji ya keɓanta da wata mace ba wanda ba muharram ya saba ba matarsa ba kamar yadda bai halatta mace ta keɓanta da wani namiji ba wanda ba mijinta ba muharraminta ba shari'a ta hana wannan لا يخلو ون رجل مع امرأة إلا ومعهما ذي محرم إلا ومعهما ذو محرم النبي صلى الله عليه وسلم كي تشوى كان ون متن وتوتا ماتشي تكي بنتا ون نمجي فاتي أكوي محرمي تارديتا وتو إلا ومعها ذو محرم كو محرمي كو بجي تو إلا أيكي يا كاما أكوي ناس ماتشي أكوي لكتا نمجي تو كان أرد كي بنتا ما تكاردي bai zama dole ba bai zama wata larura ba wanda babu yadda za a iya yi amma al'aslu shine an haramta musu wannan keɓanta an haramta musu cakuɗe da yada juna su san cewa musulunci ba bai yarje mace ta rika gauraya da maza ba a cikin kowane irin abu sai in ya zama wani abu ne da babu yadda aka iya ya zama wata larura ce da babu yadda aka iya amma ba haka ba al'aslu shine zanto mata daban maza daban shi yasa kissar annabi Musa da muka ishara da ita yake nuna mana haka balamma warada ma amadiyana wajada alaihi ummatin min an-nas yasqun wajada min dunihi imra'atayn tazudan sai yaga wasu mata biyu wadanda su basu shiga cikin rububun maza da suke ibar ruwa a rijiyar nan ba sun koma gefe suna jira maza su watse sai lana suke hatta zirar ri'a ba ma zuwa mushahadi da dabbobin mu har sai makiyayan nan maza kowa ya kama gaban sa me yasa saboda ya nuna maka cewa mace abinda aka sani ba ta takuɗe ɗaya da gogayya da maza to dole maɗaukaciyar lafiya ta fahimci wannan larura da buƙata ta sa ta fito daga gidan mijinta ko ta fito daga gidan iyayenta ta zo don aikin jinya to kai zai tana keɓanta da abokan aikinta ko tana gaurayeniya da su ana wasa ana raha ka duba hatta a sallah wurin maza daban wurin mata daban ba a ce a yi sahu tare ba aka ware su daban aka ware maza daban inda a ce haduwar ba wani abu da shikenan sai a haɗu saboda dole ne wanda yake aikin jinya ko yake aikin likitanci ya kiyaye da wannan doka ta Ubangiji subhanahu wataala kuma babu abin da zai sa ya kiyaye dokar sai takawa takawa ita ce za ta sa shi ya zama irin wannan haka nan wanda yake ma'aikacin lafiya wato likita ko kuma wacce take ma'aikaciyar jinya su guji yin wani abu wanda aka san cewa a shari'a baya halatta kamar wato zubar da ciki ba tare da larura ba akan iya zubar da ciki in ya zanto cikin ya zama hadari ga ita matar da take dauke da shi yana barazana ga rayuwarta wannan akan iya zubar da shi saboda ita rayuwarta muhakkaka ce wato ga ta nan tabbas a raye take amma abin da yake cikin ta ba da tabbas zai zo da rai kuma ba zai zo da rai ba to in ya zanto cikin yana barazana da rayuwarta ana iya zubar da shi amma haka kawai wasu su je su yiwo ciki ba gaira ba dalili cikin shege su ce a zubar musu da shi ko kuma wata mata da ba ta son daukar ciki ko mijinta ba ya son daukar ciki kuma aka yi rashin dace a wurinsu ya ta samu ciki shikenan sai a garzayo bayan gashi ciki ya zama ciki sai a garzayo a sa likita ya zubar da shi ko ai amfani da wasu ma'aikata jinya ta bayan fage su zubar da wannan ciki to suka sani in suka yi haka babu shakka sun yi gagarumin saban Allah sun yi tarayya cikin saban Allah wacce ta je can ta yi aikin fitsararta ta zo musu da ciki su zubar babu shakka sun yi tarayya da ita cikin wannan aiki to kaga babu abin da zai hana likita ko ya hana ma'aikacin jinya ko ma'aikaciyar jinya ta yi irin wannan sai takawar da za ta zuciyarta ita kadai za ta hana ta irin wannan ko kuma ma daukan kwayoyin hana daukan ciki ko kuma allura ta hana daukan ciki a yi wa yan mata duk wacce take budurwa ce ba miji ne da ita ba ya wasu yayan makaranta ne ba za su zo su ga likita ko su ga wata ma'aikaciyar jinya ta ba su kwayoyin da ta rubuta musu kwayoyin da za su kare su daga daukan ciki ko kuma ya musu allura ko ta yi musu allurar da za ta hana su daukan ciki wannan taimakawa ne akan yada alfasha domin suna son su samu wata kariya ne akan abin da suke so su je su kuma kai a matsayinka na likita ko ke a matsayinki ko kai a matsayinka na ma'aikacin jinya ka taimaka masa akan yin wannan aiki wanda kuma an sani a shari'anci Allah subhanahu wataala bai yarda da haka ba wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah ce kar ku yi taimaka wa junanku akan abin da zai zama saban Allah ne zai zama udwani ne to haka duk wanda zai yi wannan to zaka samu babu takawa a cikin zuciyarsa mutumin da yake da takawa yake tunanin ranar da zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala to ba za a same shi da irin wannan aiki ba sannan abu na uku wanda shi ma muhimmi ne ga waɗanda suke aikin wato lafiya sawa'un likitoci ne ko kuma ma'aikata jinya shine haƙuri da juriya tare da waɗanda suke zuwa wajensu neman magani ko kuma waɗanda suke kwance a gabansu don su yi musu magani babu shakka haƙuri abu ne wanda yake mai girman gaske shi yasa Allah subhanahu wataala ya ambace shi a Alqur'ani gurare daban-daban. Masu kididdiga sun ce an Alqur'an ambace hakuri a cikin Alqur'ani ya fasa wuce sai. Aka ambace hakuri. Allah subhanahu wataala ya gwama hakuri da sallah, duk girman sallah. Allah ce wasa'idu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ku nemi taimako ta hanyar hakuri da sallah. Kaga Ubangiji subhanahu wataala ya hada hakuri da sallah saboda muhimmancin su. Allah subhanahu wataala ya nuna cewa hatta shugabanci a addini ba a samun shi sai tare da hakuri. Mutum ba ya zama shugaba, ba ya zama imam a tafiya ta masu tsoron Allah, ta masu addini, sai in ya sifantu da sifar hakuri. Allah subhanahu wataala ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqq yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Haka muka sanya su shugabanni, muka sanya wasu daga cikin su shugabanni waɗanda suke shiryuwa da ubarninmu. Lamma sabaru, yayin da suka yi haƙuri. Wa kanu bi ayatina yuqinun, kuma suka zanto masu yaqini da ayoyinmu. Saboda haka ne ake cewa bisabri wal yaqin tunarul imamatu fid din. Da haƙuri ne, da yaqini ake samun shugabanci a addini. Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai su zanto masu wasiya da junansu da haƙuri. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Suka yi wa juna wasiya da gaskiya, suka yi wa junansu wasiya kuma da haƙuri. Allah ya nuna cewa yana tare da masu haƙuri da taimakonsa da kulawarsa. Allah ce inna allaha ma'a sabirin, ko wallahu ma'a sabirin. Allah yana tare da masu haƙuri. Allah subhanahu wataala ya nuna sakamakon haƙuri shine alkhairi. Wa an tasbiru khairun lakum, ku yi haƙuri shi yafi muku alkhairi. Allah subhanahu wataala ya alkawari ga wanda suka yi haƙuri, suka yi kyawawan ayyuka, zai musu gafara kuma zai ba su lada wanda yake gwaggwaba. Illa alladhina sabaru wa amilu salihati ula'ika lahum magfiratun wa ajrun kabir. Allah ce sai waɗanda suka yi haƙuri kuma suka yi kyawawan ayyuka, to waɗannan suna da lada, wato suna da wata gafara da kuma lada mai girma. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nuna girman haƙuri, cewa haƙuri babu abin da ya kai shi cikin kyautar da Allah zai wa bawa. Yana cewa ma utiya wa ma a'ta Allahu ahadan ata'an huwa khairul lahu wa awsa'u min as-sama. Allah subhanahu wataala bai taɓa ba wa wani bawa kyauta ba da take mafi alkhairi, ta mafi yarwa kamar haƙuri. Saboda da shi ne zai iya yin komai, da shi ne zai iya yi wa Allah da'a, da shi ne zai iya kaucewa abin da Allah baya so, da shi ne zai iya haƙuri akan ƙaddarar Allah. Saboda ka sai da haƙuri ne komai yake yiwuwa, hatta azumin nan da yake bakinmu, inda babu haƙuri ba za mu iya yin shi ba. Sai ka yi haƙuri, ka bar abin da ranka yake so, ka bar ci da sha da dukkan abin da aka hana mai azumi aikata shi, ka yi haƙuri har zuwa lokacin da aka baka dama ka yi buɗe baki. To kaga babu haƙuri wannan abin ba zai yiwu ba. To don haka ma'aikacin jinya yana buƙatar haƙuri matuƙa da gaske, musamman ta'amuli da yake yi da marasa lafiya. Wani baka san irin yanayin da yake ji ba, yayin da ya zo gabanka yana neman ka taimaka masa daga abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai. To a irin wannan lokaci, cikin wani yanayi da yake rayuwa a cikinsa, da wani raɗaɗi wataƙila da yake ji, ba zai iya jure wasu abubuwa ba, za ka iya jin wasu wani lafazi daga bakinsa wanda ba ka tsammanin kamar shi zai gaya maka. To sai ka yi haƙuri, kana iya zuwa cikin tambayoyin da kake masa wani ya ji haushi, idan me za ka yi masa wannan tambayar, ya gwaɓa maka magana. To sai ka yi haƙuri, ka dubi yanayin da yake ciki, ka tausaya masa. Wannan abin da yake ciki wataƙila shi ne ya haifar masa da wannan yanayin kuma na rashin juriya, ya haifar masa da yanayin fushi. To saboda haka sai ka tausaya masa, sai ka yi haƙuri, ka danne kai kuma naka taka zuciyar. Don haka wani lokaci za ka ga mai mara lafiya ana ƙoƙarin ba shi magani ko a masa allura, wani har da zagi, wani har da kai duka, wanda na san kuma ma'aikatan jinya duk kun san da wannan ana gani. Saboda haka kai a matsayinka na mai taimakonsa za ka yi haƙuri, ka daure, kada ka ce tunda har ya gaya maka kaza ko har ya maka kaza to ya je da cutarsa, ba a haka. Ka ɗaukan ka cewa a lokacin kai mai cetonsa ne, mai ceton ransa ne. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. wanda yake jiran dan adam kamar ya ce jiran mutane ne duka ladan da zai samu kenan sai ka jure sai kai hakuri yawanci akan samu wadanda ba su san kimar hakuri a cikin aikin su ba musamman irin wannan saboda dan abu kadan sai ya fusata su inda za su gane cewa wannan yanayi ne wanda yakan iya sa mutum cikin wani yanayi irin na fushi da sauransu su su ga in suka mu da rashin lafiya ya suke ji su ma za su ga cewa irin wannan nafsiya din suna jin ta saboda duk sanda aka doso su da wani abu sai kaga suna batare suna kalmomi masu zafi to haka duk mara lafiya yake da haka mara lafiya yake wani daga cikin ma'aikata a wani likita ne yake bani labari yace akwai wani ma'aikacin su yace cikin ma'aikata ƙananan ma'aikatan su ne na asibiti ya kasance mutum mara hakuri mara juriya dan abu kadan ya ta gaggaya wa marasa lafiya maganganu ya ta gaggaya patient bakaken maganganu kai ba za kai kaza ba kai an ce kaza kai kaza kai kaza ba yi da hakuri kullun nasiha yake masa kullun nuna masa ake cewa akwai abin da yake ba daidai bane sai gashi wata rana matarsa ta kamu da wata rashin lafiya har ta shiɗe ta fita daga hayyacinta ya dauko ta ya nufo da ita asibitin a guje ana tattare shi ana kokarin ajibe yana tutture mutane yana babbakade su yana ta maganganu sai dai aka abubuwa suka nitsa suka ce to kaga abin da kake yi kai shi ake yi kana fada kai ba yanzu gashi kai saboda haka mutum ma'aikacin cinya ya sifantu da hakuri abu ne mai girman gaske hakuri rabin imani ne kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa as-sabru nisful iman hakuri rabin imani saboda sifa ce mai kyau kwarai da gaske mai muhimmanci ga ma'aikacin jinya ga ma'aikacin lafiya sannan abu na hudu wanda shi ma abu ne mai muhimmanci tausayi ya zanto mai tausayi mun san cewa addinin musulunci yana buƙatar ƴaƴansa ma su sifantu da sifar tausayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yabe shi da tausayi fa bima rahmatin min Allah lint lahu walau kunta faddan ghalidan qalbi law faddu min hawlik Allah ce saboda rahmar Allah ce ta saka kike tausaya musu kike tausasa musu da ka kasance mai kaushin hali mai kakkausar zuciya da duk sahabban nan da suke tare da kai sun waje Allah ya yi ma masa da wannan Allah subhanahu wataala ce qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah ya yabe shi da wannan tausayi da yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama mai tausayi ga duk duniya yana cewa ana rahmatun buhdat ni rahama ce da Allah ya kyautarta zuwa ga bayinsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da tausayi haka nan sahabbansa su ba suka sifantu da wannan Allah ya musu yabo da cewa masu tausayi ne muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله شيء دب ذات ما خصنني لأكن كافرين أما كما أجونا سما ستوسيني أجونا سما ستوسيني شكين صحيحين حديث عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم يكي شاء من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله wanda duk baya tausayawa mutane shi ma fa Allah ba zai tausaya masa ba wanda duk baya tausayawa mutane annabi ya ce shi ma Allah ba zai tausaya masa ba Tabarani ya rawaito wani hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu haka nan at-Tabarani ya fitar da wani hadisi da sanadi hasan kyakkyawa hasan li ghairihi daga Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tu'minu hatta tara tarahamu ba za ku yi zama mu'mini ba har sai kun tausaya wa junanku har sai kun zama masu tausayin junanku to shine sahabbai suka ce ya rasulullahi kulluna rahim sai ya rasulullahi idan muna tausayi duk muna da tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu, ba ana nufin mutun ya tausaya abokinsa ba, ba ana nufin kawai ka zama mai tausayi amma ga abokinka, ka zama mai tausayi ga matarka, ga yayanka, ga iyayenka, ba wai wannan tausayin ake da nufi ba, walakinnaha rahmatul amma, ana nufin ka zama mai tausaya kowa. Wani zaka same shi tausayinsa ya kai akan danginsa kawai, zaka ga yana tausayawa yayansa suna abinda bai dace bai da ƙara tsokela jin tausayinsu. Amma idan wani ne wanda yake bako ko na nesa, to ba za ka ga tausayin tare da shi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wai tausayi da za ku yi nuna wa ƴan uwanku ba, a tausayi na kaba daya. To a kowanne ya fi dacewa da wannan kamar ma'aikacin lafiya, da kowa da kowa yake neman yake buƙatar taimakonsa. Ai ba sai ƴan uwanka ba, ba sai danginka ba, ba sai na kusa da kai ba, duk wanda yake da wata larura gurinka zai zo. To kaga ashe kai kai kuke buƙatar ka zama ka sifantu da wannan tausayi, kuma idan kai kai ma Ubangiji subhanahu wataala zai tausaya maka, dan kai ma kana buƙatar tausayin Allah subhanahu wataala. Nabi ya ce ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, masu tausayi Allah mai rahama yana jin, yana tausaya musu. Ce ku tausaya ma man fil ardi, kaga ba ce dan uwanka musulmi ba ko dan uwanka na jini, man fil ardi kowa yayi a bayan ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da ya tashi sifar ta tausayin sa cewa lil alami, ga duniya duka, ba ga wasu waɗanda suke nashi na kukusa ba, kai ba ma ga mu'minai kadai ba, ya kasance lil alami ne duka. To haka nan kai ma ma'aikacin jinya ya kamata ka zanto kana da wannan tausayi, ka zama mai tausayi yayin da kake ga wani cikin larura, akwai hanyar da zaka taimake shi, kai taimaka masa, taimaka masa, nemi lada a cikin wannan. Sannan abu na biyar wanda shi ma muhimmi ne ga ma'aikacin jinya ko ce ma'aikacin lafiya, likita ne ko kuma ma'aikacin jinya ne, shi ne amana da rike sirri. Wannan wani abu ne wanda ya hatta a dokar wato aikin jinya ɗin ko aikin lafiya ɗin, wannan wani abu ne da ake yi wa mutum ya yi rantsuwa ma a kansa kafin ya kama aiki. Zai rantsuwa a kan cewa zai rike sirrin wanda yake mara lafiya, abubuwan da zai sanar da shi na cututtukansa ba zai fito yana yayantawa ba. Ina jin watakila akwai wani abu da ake togaciya shi ne in ya zanto cuta ce mai yaduwa. Wannan ba lalle ne a bar shi tsakanin shi kawai da mai rashin lafiya da patient ba, tana yiwa akwai waɗanda suke tare da shi, dole ne su sani domin kada ya haɗa musu a cikinsu. Mace ce ta zo da larura aka auna tana da HIV, dole mijin ta sani, saboda ba haka ba sai shi ya ɗauka. To wannan anan ba zai yiwu a riƙe sirrinta ba ko a riƙe sirrin mara lafiya, amma sauran wasu cututtuka da ba yaɗuwa suke ba, to dole ne a riƙe sirrin mara lafiya. Riƙe sirri amana ce, amana kuma wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya yi gargaɗi a kan cewa mumini kai ya ci amana, don cin amanar ɗan uwanka mumini cin amanar Allah da manzansa ne. Duk wanda ya ci amanar ɗan uwansa mumini ya ci amanar Allah da manzansa. Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu la taqulu Allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun, ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haɗinci Allah da manzansa, ku ci amanar junan ku kuna sani. Da haka dukkan wani zance da wani zai zo ya gaya maka, to sirri ne kai da shi ka riƙe. Ya zo cikin sunan Abi Dawud da Jami'ut Tirmidhi a hadisin Jabir ibn Abdullah, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza haddatha ar-rajulu bil hadith thumma iltafat fa hiya amana, yayin da mutum ya zo kuna hira da shi kuna magana, sai yake gaya maka wata magana yana waiwaye, ma'ana kada ya faɗa ko wani na kusa, sai kaga yana ɗan dube-dube, to amana ce. Saboda sirrin da za a baka ka riƙe amana ce. To da yawa daga cikin ma'aikata jiya, wato ma'aikata lafiya, wasu ba sa iya riƙe wannan amana, duk da cewa idan musulmi ne ya yi rantsuwa da Alƙur'ani a kan cewa zai riƙe amana. Inda za ka gane sirri amana ce, da na wanda ya gaya maka zance kakka ya haɗa shi in ba da izininsa ba. Hadisi ya zo cikin Sahih Muslim, hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo cewa ta gaban mu yace ina tare da yara muna wasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana sallama yayi mana sallama sai kira Anas sai ya aike shi zuwa ga wata bukatar sa yace fa ba'athani ila haja sai ya aike ni akan wata bukatar sa to shi kuma ashe mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta aiko shi ta aike shi ne kun san yadda yara suke ina ka aiki yaro sai tsaya wasa to ya tsaya wasa tare da yara kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga cikin yara suna wasa kaga ba zai san dake sa ba kai sai Annabi kirawo shi yace to kaje kaza 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 ya bashi wani sako yace je isa to ita kuma ba zai sai ka ta ya dade bai dawo ba Anas yake cewa sai na yi jinkirin komowa ga mahaifiyata yayin da na dawo sai take cewa ma habasaka ina ka tsaya me ya tsare ka kamar yadda aka san uwa in ta aiki dan ta dade ta dawo sai ta tambaye shi ina ka tsaya saboda haka sai take tambayar Anas ina ka tsaya sai ya ce da ita ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li haja annabi ne ya aike ni saboda wata bukatar sa wata bukatar sa da ta so annabi ya aike ni sai mahaifiyar Anas sai ta tambaye shi wa ba hajatuhu wace bukatar ce ya aike ta me ya aike ka yi kaga anan za ta so ta ji bayanin abin da aka aike shi to shi ne sai ya ce da ita innaha sirrun yace sirri ne yace ba zan ga mu babar sa ba sirri ne to da yake ita sahabiya ce ita matarar tarbiya bata kwada masa mari ba ta kwada masa mari ina uwar taka haka ce mu wani sirri sai ta ce da shi la tuhaddithanna bi sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahada kakka kuskura ka ga mu sirrin manzon Allah mana haddi kakka ga mu Anas yake cewa law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka ya thabit Thabit ibn Aslam al-Bunani shi ya rawaito hadisin daga Anas ɗaya daga cikin manyan almajiran Anas ne kuma ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suke da wato tsoron Allah gaya ya kasance in zai zo karatu gurin Anas duk inda aka wuce wajen sallah wani dan masallaci sai ya tsaya nafila kafin ka ƙara su shi yasa kowa sai ya je shi bai isa ba yana hanya yana ta nafin gurin shine Anas yake cewa da a ce akwai wani da zan gaya ma wannan sirrin da kai ne Thabit zan gaya masa saboda haka sirrin dan uwanka amana ce Al-Hasan al-Basri yana cewa inna min al-khiyanati an tuhaddisa bi sirri akhika yana da cikin ha'inci cin amana ka fada ma wani sirrin dan uwanka wani yana nan Ibn Abi Dunya ya fitar da wannan asar din a cikin littafin sa As-Sabt wa Adabul Lisan sannan abu na shida shi ma mai muhimmanci ne ma'aikacin lafiya sifanta da shi shine tsayawa yayi aikin sa wato da kyau kyautata aikin sa wasu Allah ya shirye su za ka ga cewa ba wai ba su san kan aikin su ba sun sani amma shiririta da rashin daukan aikin da muhimmancin da ya kamata su bashi duk girman muhimmancin sa sai ka ga mutun yana yin wato aikin baje-baje haka ba tsayawa ya inganta shi kaga likita an shiga ana mara lafiya yana masa bayanin damuwarsa shi kuma yana dandan waya ko yana ta wani bige-bige a kwamfuta yana ta Allah ma ka gama fada masa ya tashi ya gaji saboda ka bai tsaya ma ya ji cikakken bayani daga mara lafiya ba sai da zai fahimci larurarsa ya kuma fahimci me ya kamata ya rubuta masa a irin haka sautari aka rubuta ma wani maganin da ba shi ne na lalurar sa ba kuma ƙarshe ga mu da wata lalurar da tafi waccan da yake fama da ita bai tsaya ya ji irin lalurar sa ba wataƙila a tare da shi akwai wata rashin lafiya banda wannan da yake kokawa da ita wanda a cikin magungunan da zaka rubuta masa a daidai lokacin in akwai wannan rashin lafiyar ba zai sha wannan maganin ba to amma kuma ka tsayawa ka bashi hankalinka har ka gama jin abin da ya kamata ka ji daga bakin sa ka fito ka rubuta masa magani ƙarshe ya zo da kuma wata cutar da ta fi ba wancan saboda matsala saboda haka duk wanda rashin iya rashin kyautata aiki haka nan ma'aikata ma'aikata jinya matan su da mazan su kuma suna da wannan sakaci wannan lokaci kaga gashi likita ya rubuta abubuwan da za a bawa mara lafiya na kwaya da lokacin da za a bashi abinda zai hadiya da lokacin da za a masa allura amma su tsayawa su kiyaye wannan lokuta shi mara lafiya bai sani ba bai san me a cikin folderinsa ba bai san me likita ya rubuta ba ke da ke tsaye ko kai da kake tsaye akan kula da wannan kai ka san me ake bukata ai masa to wani yake zuwa aikin da wuri don haka lokacin da ya kamata ya zo ya yi wa wannan allura da aka kamata ya masa ta wuce ko kwaye da ya kamata ya sha a lokacin lokacinta ya wuce ko ya tashi kafin lokaci saboda haka akwai wasu wanda suke karkashin kulawar sa ya tafiya musu duk wanda yana karshen rashin inganta aiki wanda Allah subhanahu wata'ala kuma yana san bawa idan yana wani aiki inganta shi innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu Allah yana san idan ɗayan ku yana aiki ya tsaya kyautata aikin sa ya tsaya kyautata aikin sa ya zama yana zuwa gurin aikin sa akan lokaci kuma yana barin gurin aikin sa akan lokaci ya zama yana tsayawa ya saurari koke-koken marasa lafiya yadda ya dace ya tsaya ya ga cewa yayi bincike ga yanayin mara lafiya ya sa an masa gwaje-gwajen da ya kamata a yi masa kafin ya rubuta masa magani sannan kuma ya zanto mai nasiha da gaskiya ga mara lafiya ya zanto yana gaya masa abin da ya kamata ya kula da shi ya kiyaye cikin nasiha wanda duka wani abu ne da ya kamata a ce ma'aikacin lafiya likita ko kuma ma'aikacin jinya sun kula da shi saboda duk yana daga cikin abin da ya shafi kyautata aiki idan ya zanto wata larura ce da tafi karfinsa to kada ya ce sai ya magance ta karfi da yaji sai ya tura shi zuwa ga wanda yake ganin ya cancanta ya magance masa wani lokaci saboda san kai sai kaga cewa likita dan yana da asibiti ko yana da wani guri da yake aiki wata asibiti can da yake aiki mara lafiya gashi a nan zai samu kulawa fiye da inda zai tura shi saboda akwai kayan aiki akwai isasshen likitoci amma saboda kawai abinda zai a karba a hannunsa musamman in ya ga cewa wani mai dan mai kwame kwane to shikenan sai ya ce a ka je ka same ni a guri kaza sai ki saurare shi a inda ya kamata kuma ya saurare shi wannan duk cin amana ne da ha'inci a cikin aiki ana cewa lokaci amma akwai abu mai muhimmanci shine wato yana da kyau ma'aikata lafiya su san hukuncin shari'a musamman akan abin da ya shafi kiwon lafiya abin da ya shafi jinya saboda za su yi ta'amuli da mutane daban-daban wasu ba su da ilimi wasu ba sa tare da masu ilimi to su a matsayin su na musulmi kamar anan wannan kungiya ta iman na tabbata ana kula da wannan za a bawa ma'aikata jinya ma'aikata lafiya kyakkyawan orientation akan abin da ya shafi hukuncin shari'a abin da ya shafi najasa abin da ya shafi tahara abin da ya shafi sallah abin da ya shafi hada salloli da ake iya hadawa a lokutan da ake iya hadawa abin da ya shafi kallon alqibla da yadda ake kallon alqibla duk waɗannan wasu abubuwa ne da yana da kyau yana da muhimmanci kwarai da gaske musulmi ko ma'aikacin jinya ya san waɗannan abubuwa saboda zai taimaka wa dan uwansa musulmi ba wai kawai lafiyarsa ta gangan jiki yake bukata ba yana bukatar ya samu kyakkyawar alaka da ubangiji a irin wannan lokaci to duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata ma'aikacin jinya su san su sun kiyaye shi abu na takwas wanda shi zai rufe saboda lokaci yayi wato shine ma'aikacin lafiya likita ko ma'aikacin jinya ya kamata su san cewa ƙarshen mai bada lafiya shine Allah shine karshen mai lafiya mai bada lafiya wa idza maridtu fa huwa yashfi in dai rashin lafiya to shine mai bani lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yake cikin hadisin Aisha a cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan wani ya kawo masa kukan rashin lafiya yakan masa addu'a rahannansa na dama a gurin da yake masa ciwo ko a kansa sai masa addu'a azhibil ba's rabban nas washfi anta ash-shafi la shifa illa shifao shifa Allah ya gadiro saqaman yace ya Allah ubangijin mutane ka bada lafiya ka tafiyar da cuta ka bada lafiya anta shafi kai ne mai bada lafiya babu mai bada lafiya sai kai a cikin sunan abi daud da musnad imam ahmad wani abu rimsa ya zo tare da mahaifinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi mahaifinsa sai ya ga khatamun nubuwa akwai dan wani kullutu haka da yake tsakanin kafadin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine ake kira khatamun nubuwa hatibin annabci da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma sai dauka wata rashin lafiya ne sai yake cewa ya rasulullah ana tabib ni likita ne ina bada magani sauraka bari in baka maganin da wannan abin da aka zai warke shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allahu tabib Allah ne likita Allah ne mai bada magani saboda haka shi likita da ma'aikacin jinya da mai bada magani duk waɗannan sababi akan iya samun sababi yayin amfani wani lokaci kuma sabon kace ta halaf ga abu ya cika sharadi amma kuma ubangiji bai ga dama ba saboda haka Allah shi yake ga dama kuma a warki dan haka wata cutar in ta zo da ajali to babu yadda aka iya ya kamata ma'aikacin lafiya ya kiyaye wannan kuma ya zanto yana cikin irin abubuwan da zai rika gayawa mamaci da abin nan mara lafiya ya zanto kuma yana yin abubuwa cikin hikima cikin basira daga cikin hukunce-hukunce da su ishara da shi shine talqinu la ilaha illallah ga mutumin da yake kan gado ya zo gargara wasu daga cikin marasa lafiya yayin da suke tsananin cuta aka ga alamun mutuwa aka ce da shi ya ce la ilaha illallah sai ya ce ana masa fatan mutuwa wani ma sai ya kai karanka kotu an kama sambaci kana masa fatan mutuwa to in ka tashi ba wacce zaka kace la ilaha illallah wato zaka yi shahada ba a'a nuna masa zaka yi a cikin wannan rashin lafiya ka rika ambaton Allah ambaci Allah ambaci Allah shi kuma cikin ambaton Allah an ce la ilaha illallah la ilaha illallah to haka kaga ba ka nuna masa cewa mutuwa zai ba akwai abubuwa da dama wanda suke da muhimmanci kwarai da gaske ma'aikata lafiya zato suna musamman musulmi waɗanda suka san addininsu addininsu yana da fa'i kwarai da gaske babu abin da bai gamo shi ba su zanto suna tattaunawa a kansa suna ba wa ƙarawa kansu juna ilimi a kansa domin da wannan ne zai zanto aikin da suke yi ya zama tsantsa aikin ibada wanda zai kai su gidan aljanna kuma haka muke fata gare ku gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya sa mu daga cikin waɗanda za su gaji gidan aljanna wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum.